أرحام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة.
Masu rarrabu, assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da saki saduwa da ku a wannan shiri na tarihin Annabi Zababbe, wanda ya kunshi bayar da tarihin rayuwar ma'aikin Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ke karanto mana daga cikin littafin Ar-Rahiqul Makhtum. Akramakallah, da farko a madadin masu sauraro, muna marhabantar ka da kuma yi maka sallama. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa 'irduka 'irduna wa ru'aka fina bi manzilati ash-shahadati was-salati rufi'ta manazilan wa shurihta sadran wa dinuka zahirun rughma al-udati.
Kamar yadda muka saba a kowane shirin mu na ƙarshen mako, wato shirin da muke gabatar muku ranar Asabar kenan, ake kuma maimaita shi ranar Lahadi, muka karanto tambayoyin da kuke aikowa da suka shafi wannan shiri na tarihi, ma'ana tambayoyi a game da tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yau ma insha Allah, in an kasance tare da mu a cikin shirin, za a ji amsoshin tambayoyin da kuka aiko. Amma kafin sannan, malam zai fara dorawa daga inda muka tsaya a shirin mu na baya a cikin karatun wannan littafi na Ar-Rahiqul Makhtum. Akramakallah.
Alhamdulillahi rabbil alamin, was-salatu was-salamu ala ashrafil khalqi ajma'in, nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Masauraran mu a cikin wannan shiri na tarihin Annabi Zababbe, inda muke karanto littafin Ar-Rahiqul Makhtum. In ba a manta ba, a makon da ya gabata mun yi bayani akan auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Nana Khadija, wanda auren da ya yi albarka, aka zauna tsawon shekara 25 ba a taba jin kansu ba, kuma ta haifawa Annabi sallallahu alaihi wasallama ƴaƴa guda 6, mata 4, maza 2. Kuma Allah ya aiko ya ce a gaishe da Nana Khadija saboda kirkinta da mutuncinta da addininta, da kuma yadda ta dauko makudan dukiyarta ta bayar cewa taimaki addinin Allah, kuma ta yi hakuri ta zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa ƙarshen rayuwarta. Wannan ya jawo mata Allah ya koyi a gaishe ta, kuma ai mata bishara da katafaren gida a cikin aljanna. Wannan ita ce rayuwar da ya kamata a ce mun yi tsakaninmu da iyalanmu. To, darasin da zamu tashi shine magana akan ginin Ka'aba da kuma sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama mai yin hukunci a tsakanin Qurayshawa lokacin da suka samu sabani. Bina'ul Ka'abati wa qadiyatu tahkim, gina Ka'aba da kuma magana akan hukuncin sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zame wa Qurayshawa alƙali a lokacin da suka yi sabani. In ba a manta ba, a wasu karatuka da suka gabata mun yi bayani cewa ita wannan Ka'aba da zabi bayani a kanta a cikin wannan littafi, cewa an gina ta a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da shekara 35. Ka'aban nan mun yi bayani cewa an gina ta a tsawon tarihi sau 11. Gini na farko shine wanda mala'iku suka yi, kamar yadda Malam Azraqi ya kawo a cikin littafin sa na Akhbaru Makka, juz'i na 1 shafi na 2. Sai gini na biyu da aka wa Ka'aba shine a lokacin Annabi Adam, kamar da Imam al-Baihaqi ya rawaito a cikin Dalailun Nubuwa juz'i na 2 shafi na 45, da kuma Hafiz Ibn Hajar Asqalani shi ma ya hakaito wannan magana a cikin Fatahul Bari juz'i na 13 shafi na 144. Sai ginin Ka'aba na 3 shine wanda aka yi a lokacin ƴaƴan Annabi Adam, su ma sun gina Ka'aba, kamar da shi Malam Azraqi ya rawaito a cikin littafin sa na Akhbaru Makka da kuma Asiratu Shamiya, shi ma ya kawo wannan magana daga Ibn al-Munzir cewa an gina Ka'aba, kuma ya rawaito daga Wahb bin Munabbihin da kuma Suhaili cewa shi su dan Annabi Adam, kamar da zai cin Ar-Rawdul Unfu, cewa ya gina wannan Ka'aba shine karo na 3 da aka gina Ka'aba. Sai karo na 4 shine ginin da Annabi Ibrahim yayi tare da dansa Annabi Isma'il, wanda Allah subhanahu wata'ala ya ambata a cikin Al-Qur'ani, wanda Malam Ibn Kasir a cikin littafin sa Al-Bidaya wa Nihaya juz'i na 1 shafi na 178 yake cewa wannan shine ginin Ka'aba na farko. Har yana cewa babu wani hadisi ingantacce wanda yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya tabbatar da cewa an gina Ka'aba kafin Annabi Ibrahim. Da haka shi Ibn Kasir a ra'ayinsa, wacce ruwaya da ta gabata cewa mala'iku ne suka fara gina Ka'aba kamar yadda malam ya kawo al-Azriqi a cikin littafin sa na akhbaru makka ko kuma cewa annabi Adam ne ya fara gina Ka'aba kamar yadda Imam al-Baihaqi ya rawaito a cikin littafin sa na Dalailun Nubuwa da kuma hikayat Ibn Hajar a cikin Fathul Bari ko kuma cewa ya'yan annabi Adam su suka yi gini na uku wanda shima aka ce shi su dan annabi Adam shima yana cikin wanda suka yi wannan gini kamar su asiratu shamiya yace a shi a ganin sa wannan shine gini na farko da aka fara yi wa Ka'aba shine ginin annabi Ibrahim da dan sa annabi Isma'il wanda Allah ya ambata a cikin Al-Qur'ani yace wasu kan kafa hujja da makanal baiti da aka ce makanal baiti tun kafin annabi Ibrahim gina Ka'aba aka ce makanal baiti yace to wannan baya nuna cewa akwai wato dakin kafin annabi Ibrahim ya zo ya gina shi ana nufin gurin da yana nan tuntunci ne Allah ya tana da gurin amma sai da annabi Ibrahim ya zo sannan aka samu ginin farko ko kuma shine gini na hudu a wacce ruwaya
ya rasulullahi jadun tuba'u bihi asarirul hayati wa gharsuka muthmirun fi kulli siqin wa hadiyuka mushriqun fi kulli dhati
gini na biyar da na shida shine ginin da aka yi a lokacin Amalika wasu mutane da suka taba mallakar Makka ta zama karkashin mulkin su to su ma sun gina Ka'aba din a wannan lokaci sannan sai kabilan Jurhum waɗanda su ma sun taba zama masu mallakar Makka su ma sun gina Ka'aba wanda shine gini na shida kamar yadda cikin Subulul Huda war Rashad juz'i na 1 shafi na 172 sai gini na bakwai da aka yi wa Ka'aba shine wanda Usayyib bin Kilab kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma na cikin wanda suka gina Ka'aba kamar yadda malam Shami ya rawaito daga Zubair bin Bakkar a cikin kitabinsa An-Nasab da kuma shine abinda al-Imam Abu Ishaq al-Mawardi ya kawo cikin al-Ahkam as-Sultaniya bugun Darus Sa'ada shafi na 143 shi ma ya kawo cewa an gina Ka'aba a lokacin Usayyib bin Kilab tun kafin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan gini na takwas da ake jin anwa Ka'aba shine wannan wanda Qurayshawa suka yi a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shekara 35 kamar yadda wato shine zamu karanta yanzu a cikin wannan littafi gini na tara shine wanda aka yi a lokacin Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam kamar da Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito cewa a lokacin Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam yayi amfani da hadisin da Nana Aisha ta rawaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yace in banda mutananki sababbin baro jahiliya ne da shiga musulunci da na sa an rushe Ka'aba na sanya mata kofa guda biyu sannan kuma kofar na sauke su kasa yadda kowa zai iya shiga kowa zai iya fita kamar da hadisin yake a cikin Sahih al-Bukhari da Muslim da lafazi daban-daban haka nan sai kuma gini na 10 shine wanda Haljaj bin Yusuf al-Saqafi yayi da umarnin Abdul Malik bin Marwan a lokacin khalifancin Umayya kamar da Imam Muslim ya rawaito cewa bayan Abdullah bin Zubair bin Awwam ya gina Ka'aba lokacin da Haljaj bin Yusuf al-Saqafi aka yaki tsakanin sa da Abdullah bin Zubair bayan ya kashe Abdullah bin Zubair shine yasa aka rushe Ka'aba aka maida ita yadda take a baya wanda hamma lokacin da Ar-Rashid cikin khalifofin Abbasiya shi ma yace zai rushe Ka'aban ya canza mata gini shine lokacin Imam Malik yace ina maka magiya da girman Allah ya amiral mu'minina kada ku mai da wannan daki zama kayan wasan masu mulki mana wannan yazo ya rushe wannan yazo ya gina wannan yazo ya rushe wannan yazo ya gina dan Allah ka bar shi yadda yake haka kowace gwamnati ta zo ta ce sai ta rushe daki ta gina in aka yi haka haiba da farjinin da dakin yake da shi zai tafi daga zukatan mutane dan haka kada ai wannan ya dauki wannan shawara ta Imam Malik wasu ji al-Mahdi bin Mansur ne wannan kisa ta faru a gare shi kamar da Malam Ibn Kasir ya kawo a cikin al-Bidaya wa Nihaya juz'i na 1 shafi na 180 ko kuma abinda Suhaili ya kawo a cikin juz'i na 1 shafi na 224 duka suna kokarin su tabbatar cewa dai daya daga cikin su tunda dukkanin su da Harun al-Rashid da kuma shi Mansur duk sun yi zamani da Imam Malik cewa dai daya daga cikin su ne yayin yunkurin ya rushe Ka'aba ya canza mata gini Imam Malik ya masa magiya ya hana shi cewa kada kowanne mai mulki yazo ya nuna sai ya nuna gwaninta ya rushe Ka'aba yace sai ya canza mata gini gini na 11 shine wanda Sultan Murad Khan al-Uthmani lokacin da aka yi wani sarki a lokacin gwamnatin Usmaniya shi ma ya zo yayi gyare-gyare a shekara ta 1630 miladiya ko 1040 hijiriya, shi ma ya zo yayi wannan aiki na gyaran Ka'aba, duk da shi ba rushewa ne ba. Ka'aba dai ta samu matsaloli ne, shine ya mata dan tarmim, abinda ake kira tarmim shine kamar renovation, a dan gyara wasu gurare, a buge wani guri, a ƙara tsawon sa, a gira wani guri, a rage shi, a ƙara wani guri karfi da bulo da abin da ya kama da haka. To wannan shine gini 11 da ake jin an yi wa Ka'aba zuwa wannan lokaci. Duk da a lokacin sarki Fahad shi ma yayi gyare-gyare, amma shi ba wai rushe Ka'aba ne ba, wani ginin aka dora a jikin ta mai kwari na dutse, sannan aka mayar da kofarta ta zama tagwal wanda muke gani yanzu, da kuma rigar wanda duk a gaba insha Allah za mu ji tarihin wannan riga da yadda kuma Ka'aba take a halin yanzu.
يغير هداك يا علم الهدات وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجل المعجزات.
مالج ول35 سنة من مولده صلى الله عليه وسلم بايم وشي كرا 35 daga haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamat quraish bi bina'il ka'aba, shine quraishawa suka yunkura domin jaddada ginin ka'aba. Wazalika li anna al-ka'abata kan radman, domin ka'aba lokacin ta kasance kawai wani curi ne na dutse kan dutse, dutse kan dutse, faqal qamati, wanda gaba ɗaya bata wuce iya tsawon mutum ba. Irtifa'uha 9 azru'in min ahdi isma'il, tsawonta gaba ɗaya bai wuce zira'i 9 ba tun daga lokacin annabi Isma'il, kuma tsawon yana raguwa. Walam yakul laha saqafun, lokacin Ka'aba ba ta da rufi, wato ta sama kenan, kana iya hango cikin Ka'aba. Fasaraka nafarun minal lususi kanza hallati kana fi jawfiha, wannan ya bada dama ga wani dandazan farayi suka shiga suka sace ajiye-ajiye na dukiya da aka yi a cikin Ka'aba, wanda har yanzu ana sata a masallaci, wani ya dauki tawarin, wani ya dauki fanka, wani ya dauki takalmin wani, wanda duk wannan abun kunya ne a ce masallacin Allah ba sai an shiga masa sata. Wa kana ma azalika qad ta'arradat bi itibariha atharan qadiman, tare da haka wannan Ka'aba ta gamu da matsaloli kasancewarta daya daga cikin wani abu na tarihi wanda ya dade a duniya. Daka kowa kan so ya je ko ya kuncino Ka'aba, ko ya ciro dutsen Ka'aba, ko ya karto Ka'aba, wanda yanzu ma da an kyala mutane, da wani zai ba wani asiri ya ce je ka kadan kankaro Ka'aba, ko kai kaza da dutsen Ka'aba, ko da jikin Ka'aba, ko da kasar Ka'aba za a hada, irin wannan tsafa-tsafa da ake yi. Saboda haka irin wannan ya jawo Ka'aba aka dinga wato kankare ta, ana murkushe ta, ana gwaguye ta, ana cinye ta. Lil awadi, ga yan ta'adda, allati adahat bunyanaha, wacce ta raunata ginin Ka'aba din, wasadda ajdranaha, kuma ta tsatsaga wannan wato katangu na Ka'aba. Kenan Ka'aba dai tana bukatar gyara. Wasu ma malaman suna ga gobara aka taba yi, ko ruwan sama aka taba yi, dayan uku, ko dai wannan dalili na cewa Ka'aba ta yi rauni ta tsatsage, ko kuma cewa an tafka ruwan sama mai tsanani wanda ya taba garukan Ka'aba suka samu rauni, ko kuma an taba yin wata gobara wacce ta shafi har Ka'aba din, ita ma wani shashi nata ya kone. Dalili ɗaya daga cikin ukun nan, ko ukun gaba ɗaya, shine abin da ya bazama, kuma ya zaburar, kuma ya kwadaitar, kuma ya sa Qurayshawa marmarin su tashi domin su kare wannan wato Ka'aba da take da tarihi a wannan lokaci. Wa qabla bi'isatihi sallallahu alaihi wasallama bi 5 sinina jarafa makkata sailun arimun, kafin aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shekara 5, wato yana shekara 35, an yi wani mamakon ruwan sama cikowa, in hadara ila albaytul haram, wanda ruwan nan ya gangaro cikin ɗakin Allah mai alfarma. Fa aushakatil ka'abatu minhu ala al-inhiyar, wannan ya jawo saura kiris Ka'aban ma ta rushe gaba daya. Fattarar Quraysh ila tajdid bina'iha hirsan ala makanatiha, wannan ya jawo ko ya zaburar, ko ya kwadaitar, ko ya tilasta Qurayshawa bisa jaddada ginin Ka'aba domin kwadayin su na cewa wannan Ka'aba mai matsayi ce. Wattafaqu ala an la yudkhilu fi bina'iha illa tayyiban, kuma da aka tashi mitin na committee da zai kula da jaddada ginin Ka'aba, sun yi wani abun mamaki wanda ya kamata a ce mun sa shi a tunaninmu. Suka ce wannan daki na Allah ne, duk kudin da aka san na ruwa ne, ko na sata ne, ko na fashi ne, ko na kwace ne, ko na karuwanci ne, duk ba za a yi amfani da wannan kudin wajen gina dakin Allah ba, sai wanda ya san kudin sa ya sami shi ta hanyar halal shi kawai ake so, duk wanda ya san kudin sa ba na halal bane, don Allah ya hakuri kada ka wajen ginin Ka'aba. Kuma suka bi wannan ka'ida, duk wanda ya san kudin sa ba na halal bane, sai ce to gaskiya ni ba zan iya ba da wata gudunmuwa ba, domin kudina ni na sata ne, ko na kwace ne, ko na fashi ne, ko na zamba ne, ko na ha'inci ne, ko na jama'a ne na kwashi. Haka duk masu irin wannan kudin aka mai da su baya, sai waɗanda suka sha wahala suke aiki suke samun kudinsu ta hanyar halal su ake bukata. Mu jifa al'ummar musulmi, mu jifa gaba ɗayan mu yadda Qurayshawa tun a zamanin jahiliya suke ganin cin haram ba daidai ba ne.
Walam tanṭiq 'anil ahwā'i yawman wa ruḥul quds minka 'alā silāti bu'itha ila al-malābirran wa nu'mā wa ruḥmā yā nabiyya al-marḥamāti
fala yudkhaluna fīhā mahar baghayn. Suka hadu akan ba za a shigar da kudin da karuwa taje ta karuwanci ta samu ba, ba za ta bada gudunmawa wajen ginin Ka'aba ba. Wala bai'u riba, haka dukkan wani ciniki da aka yi shi akan riba, to kudin da aka samu ba a yadda a zo a gina Ka'aba da shi ba. Wala mazlamatu ahadin minan nasi, haka duk wanda ya cuci wani daga cikin mutane ba za a yadda a karbi kudin sa wajen ginin Ka'aba ba. Wa kanu yahabuna hadamaha, da farko ma suna jin kwarjinin wa ita Ka'aban nan da muke so zamu rushe mu sake gini, anya kuma ma zamu iya rushe ta yadda muke jin kwarjininta, muke son ta, muke kaunarta, kuma na biyu muke tsoron kada wajen rushe ta abinda ya faru ga ashabul fili mu ma ya faru gare mu, domin wasu sun zo da nufin su rushe Ka'aba, Allah ta'ala ya aika musu tsairan ababil, ya aika musu da tsuntsaye dandazo dandazo suka dinga jifan su da duwatsu duk suka mutu. To kada mu ma mu zo rushe Ka'aba, mu ma abin da ya faru ga waɗancan ya faru gare mu. To bayan an yi wannan meeting kowa yana jin tsoro, tabbata da abiha al-Walid ibn al-Mughira al-Makhzumi, sai al-Walid ibn al-Mughira wanda dan kabilar Makhzum ne yace to dai Allah baya tozarta masu gyara, mu nufin mu na rushe Ka'aba shine mu saki jaddada ginin ta. Su kuma waɗancan da suka zo rushe Ka'aba sun zo da daniyar su ci mutuncin ta. To kuma Allah ta'ala ai ya san niyyar mu daban, niyyar su daban, manufar mu daban, manufar su daban, abinda suka yi nufi daban, abinda muka yi nufi daban, dan haka mu Allah ba zai tozarta mu ba. Fa akhazal mi'wala, sai ya karbi diga ko ya karbi magirbi, wa qala ya ce Allahumma la nuridu illa alkhaira, Allah mu fa ba komai muke nufi da wannan daki naka ba sai alheri. Thumma hadama nahiyatan rukunaini, jama'a suka ce to bari mu koma daga baya, mun ga wani abu ya faru gare ka, kowa sai ya cika wandansa da iska. Da haka aka bashi shi kadai je gindin Ka'aba, kowa daga nesa yana hango shi, sai da aka ga yayi nisa har ya rushe katanga daya shiga ta biyu, ba abin da aka ga ya same shi. Wata ruwaya ma ta nuna suka ce mu bari sai gobe mu ga me zai faru gare shi. Aka ga ya kwana ya tashi lafiya, gobe ma ya fito aiki, aka ga ba abin da ya same shi, jibi ma aka ga ya fito aiki, sai aka ce a zo a taya shi. Allah ya yarda cewa mu daban muke da wadancan. Walamma lam yusibhu shay'un tabi'ahu an-nasu fil hadami fil yawmi ath-thani, da mutane suka ga babu abin da ya faru gare shi, shi al-Walid ibn al-Mughira al-Makhzumi, sai jama'a a kwana na biyu ko kwana na uku suka goyi bayan sa aka ci gaba da rushewa. Walam yazalu fil hadami hatta wasalu ila qawaid Ibrahim, musu gushe ba suna ta rushe wannan Ka'aba har sai da suka kai kan foundation wanda Annabi Ibrahim ya fara assasawa lokacin da ya ginin nan. Kamar yadda Allah ta'ala faɗa wa izi ya rafa'u Ibrahimul qawaida min al-bait wa Isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, thumma aradu al-akhza fil bina'i, sannan kuma suka yi nufin fara gini. Fajazza'ul ka'abata, to a wajen gini ma kowa yana so ya bada tasa gudunmawa, sai suka karkasa Ka'abar kashi kashi. Wa khassasu li kulli qabilatin juz'an minha, kowace kabila aka ware mata bangaren da za ta gina. Wajama'at kullu qabilatin hijaratan ala hidati, daka kowace kabila ta tattara nata dutsen a bangare guda. Wa akhazu yabununaha, sai aka fara gina Ka'aba, kowa mai kawo kasa nayi, mai rako dutse nayi, mai kaza nayi, kowa yana ga wannan gini ne da ya kamata a ce rayuwarsa ta shiga cikin tarihin wannan aiki na Allah. Wa tawalla bina'a banna'ur rumi ismuhu ba'u, wanda ya jagoranci ginin kamar mu ce injiniya din ko kuma shi architect din ko kuma shi mai kula da ginin shine wani mutum ne dan kasar Rome wanda ake kiransa Baqo, shine ya jagoranci wato yadda zai tsara musu yadda za a yi ginin. Walamma balagal bunyanu mawdi'al hajar al-aswadi, lokacin da gini ya kai lokacin da ya kamata a saka hajarul aswada inda yake ikhtalafu to nan fa sai sabani kuma ya taso da can ana ta gini lafiya kowa yana ta gina bangaren sa amma da aka zo kan alhajarul aswadi to fa sai rigima ta barke kowa yana so ya zama shine wanda ya samu wannan daraja da wannan matsayi da wannan martaba da wannan isa a ce shine ya dauki hajarul aswadi ya sa shi inda yake firman yamtazu bi sharafi wad'ihi fi makanihi wane ne zai kebanta da mutunci da daukaka da darajar sanya hajarul aswadi a matsayin sa
karimun kasahabi ila ahallat shuja'un hadda arkan albughati balighun 'allama ad-dunya biwahin wa lam yaqra bilawhin aw dawati
wastamarra al-niza'u arba'a layalin aw khamsat jayayyan nan da musu sai da ta dauke su kwana 4 zuwa kwana 5 ba a yanke shawara ko wani ya saka wa wani ba domin abu ne na san kai kuma yana so a ce shine yayi wannan aiki na tarihi wanda ba za a manta da shi ba washtadda hatta kada ya tahawalu ila harbin darusin fi ardil harami abin ya tsanani har ya kusa juyaya ya koma yakin sai baba ta gani a wannan kasa ta harami illa anna aba umayyah bin al-mughirah al-makhzumi sai dai shi wancan jagora na farko aba umayyah ko wani ma'ana kinsa abu umayyah bin al-mughirah al-makhzumi shine yace a tsaya a sulhu wannan abun ba na daro ko na rigima bane arada alaihim an yuhakkimu fi ma shajara bainahum awwala dakhilin alaihim min bab al-masjid fartadahu sai ya bujiran musu da wata magana yace to yanzu maimakon a tsaya ana dambe ko ana daru ko ana rigima kana kai zaka dora hajarul aswadi ina ni zan dora ni ya kamata nayi kai ya kamata kai ana ta rigima to a tsaya ga wata shawara yace mu hukuntar da duk mutumin da ya fara shigowa dakin Allah ta wannan kofar yanzu dai ni ban san wa zai shigo ba kai baka san wa zai shigo ba su ba san wa zai shigo ba dan ba ai shawara da wani ya shigo ba kawai aka ce ga kofar nan ta dakin Allah tunda jama'a suna ta shigowa kowa yana ta shigowa da rana da safa da daddare to a yarda cewa duk wanda Allah ya fito da shi ta wannan kofar to duk wanda suke nan gurin sun yarda ya zama alkali domin har alkalan da suke garin Makka da ake ga su kamata su hukunci su ma sun fado sha'awar cewa su ma a ba su su dora wannan hajar aswadi to sai aka yi da wannan shawara aka ga ba su san zuciya a cikin ta domin baka san waye zai fado ba nawa ne naka ne bako ne dan gari ne mace ce namiji ne dattijo ne yaro ne aka ce duk wanda ya shigo ta kofar nan to duk abin da ya yanke kowa ya yarda jama'a suka ce kowa ya yarda eh dun kun yarda dun mun yarda dan haka me ya kamata ai yanzu sai a zirawa kofa ido a ga wa zai shigo akai shiru ana kallon kofa wa sha Allahu an yakuna zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya ga dama ya so cewa wanda zai shigo ta wannan kofa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama falamma ra'awhu hatafu suna ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka dinga daga murya suna hazal amin hazal amin hazal amin radinahu radinahu suka dinga wannan shine amintacce wannan shine a alhamdulillahi dama mun yi bayani a baya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shahara tsakanin mutanen sa da gaskiya da amana wanda su muka rasa tsakanin mu yanzu waɗannan sufofi guda biyu sufofi ne da suke daukaka mutuncin mutun su daukaka darajar sa gaskiya da amana radinahu radinahu haza muhammadu wannan shine muhammadu falamman taha ilaihim lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso inda suke wa akhbaruhu alkhabara suka bashi labarin abin da ke faruwa talaba rida'an sai ya ce a kawo masa mayafi fa wada alhajara wasatahu sai dauki hajaran aswad din nan ya saki a tsakiyar wannan mayafi wa talaba min ru'asa'il qaba'ili yace shugabannin kowace kabila ta je ta yi mitin ta fitar da mutum daya wanda zai wakilce ta kun ga tsarin shugabanci ba ya kamata kowa ya taho ba sai ku nada wakilin ku mutum daya da zai magana da yawun ku inda komai haka muke yi ya zama kowace jama'a kowace unguwa kowace kabila kowace kungiya kowace jam'iyya koma me ake a ce akwai mutum daya da yake magana da yawun wannan ba kowa ya kamata ya magana ba dan ba kowa ya iya ta ba saboda hakan aka samu mutum daya mai hankali mai zurfin tunani wanda zai iya magana sai ya zama shi yake magana da yawun wannan al'umma da aka yace ku je kowace kabila ta fidda mutum daya wanda zai wakilce ta akan wannan aiki da cewa idan ya dora wannan hajar aswadi ko ya kakkama da shi aka dora to a matsayin wannan kabila duka ta dora tunda wakilin su ne yayi wa talaba min ru'asa'il qaba'il almutanazi'ina an yumsiku jami'an bi atrafir rida sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema daga shugabannin waɗannan kabilu masu jayayya cewa kowa ya zo ya rike gefen mayafin nan a tattaru gaba daya a daga kaga wannan hikima ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan hukunci nasa na adalci cewa kowa ya bada gudunmawa wajen dora hajjal aswadi babu wani da zai koma gefe ya takama cewa ni kadai na dora ko kabilan mu ce ta kadai ta dora ko kuma yankin mu ne ko bangaren mu ko waye da haka kowa ya bada gudunmawa wajen dora wannan kun ga wannan hikima da wannan hukunci har yau ya kamata a ce ana kwatanta shi a cikin wani lamura da ake samun jayayya a ce to kowa yazo shi ma ya shiga ayi da shi domin ya samu wakilci wa amaruhum an yarfa'uhu yace su daga wannan hajaral aswadi hatta iza awsaluhu ila mawdi'ihi har zuwa lokacin da suka isar da shi zuwa ga gurin da ya dace a sashi akhazahu biyadihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karasa aikin shine ya dauki dutsen da hannunsa fa wada'ahu fi makanihi ya dora shi inda ya dace tunda shine alkali nan kuma ba zai yi a ce kowa ya dora ba amma za a iya dauko shi daga inda yake a kawo shi gurin shi kuma sai ya dauka ya dora kowa yayi kenan alkali kuma ya karasa wa hadha hallun hasifun wannan wani warware matsala ne na hankali radiya bihi alqawmu wanda dukkan mutanen suka yadda da wannan hukunci
mun jamil yusra shafiqun faladat min afidatul qusati rasulullahi qad asbaltu dam'i wa nazzal qalbu min lajdi albughati
wa qassarat bi quraish an nafaqatu at-tayyibatu fa akhraju min al-jihati shamaliya nahwan min sittati azru'i to ana tsakar aiki sai kudi suka kare shine mallan yace sai kudin da aka ce a ware na halal domin ginin Ka'aba sai wannan kudi ya kare dan haka kuma an ce ba za a karbi na haram ba to da haka dole aka rage fadin Ka'aba din ginin ba zai yi a shi gaba daya ba da haka ta bangaren arewa sai suka rage fadin kamar zira'i 6 suka bar shi a matsayin cewa nan ba a samu halin ginawa ba saboda kudin da ake nema na halal iya nan zai iya ginawa waye lati tusamma bil hijri wal hatim nan shi ake kira hijri isma'il ko ake kiran sa hatim wanda har yanzu wannan gurin da aka kewaye shi da katanga inda mutane suke shiga suke yin sallah har yanzu wannan gurin shi ma hukuncin su dai da cikin Ka'aba saboda Qurayshawa ba su iya karasa wannan ginin ba kuma kamar yadda muka faɗa wasu yunkurin su ma yadda wannan din cikin Ka'aba abun bai yi ba ko kuma da aka yi wani yazo ya rushe wani yazo ya sake yi ko zai sake yi Imam Mali ya ja kunnansa cewa kada su mai da Ka'aba a ban wasa ko wace gwamnati ta zo sai ta sake ginin Ka'aba wannan aka bude wannan kofar to za a samu matsala sosai kuma hire irin matsalar take damu ko ina yanzu a duniya cewa duk wanda yazo ya tarar da dan uwansa ya fara abin arziki ne maimakon ya dora sai ya rushe shi ma yayin nasa shi ma wancan na gaban sa in yazo shi ma sai ya rushe yayin nasa da haka abubuwa suke ta maida mu baya wa rafa'u babaha min al-ardi suka daga kofar Ka'aba din daga kasa suka maida ta sama yadda sai ka taka wani abu ma zaka iya shiga Ka'aba li anna yadkhuluha illa man aradu sun yi haka ne dan su haramta wa mutane shiga Ka'aba sai wanda suka ga dama za su bashi dama ya shiga walamma balagal bina'u 15 zira'an saqafuhu ala 6 amidati lokacin da wannan gini ya kai kamar tsawon zira'i 15 sai suka yi masa rufi da wasu tumba-tumba aka samu tumba guda 6 aka yi wato yi rufin da ita wasaratul ka'abatu ba'da intihaiha bayan an gama kinin Ka'aba sai ta zamo za ta shaklin murabba takriban kusan zaka iya ta zama bai fokwana ko ta zama murabba'a wato duk abin da yake da katanga gaban da yake kudu da arewa kusan katangan kansu daya shi ake kira wato shakalin murabba wato kusan mai kokwana kenan mai kwana hudu ya bada gurtifa'uhu tsawon Ka'aba ya kai 15 mita wato mita 15 wa tulu dal'ihi allazi fihi alhajar alaswad walmuqabil lahu 10 amtar sannan kuma ta bangaren abin da ya shafi katangarsa wanda Hajar Aswad yake da wanda yake fuskantar sa shi kuma zai kai kamar mita 10 wal hijru mawdu'un al irtifa'i 150 mm shi kuma fadin sa ya kai mita 1.50 ko da digo 5 min ardiyatul mataf daga inda ake tawafi kasa to inda zaka kai ya kai mita 1 da kusan digo 5 inda aka dora alhajar aswad
hadi ummatul islam dajjat wa qad tujba al munabi al naibat hawal al sayf min hun al mubari walin al rumh min lil qanati
wa dil al ladhi fihi al bab shi ko bangaren katangar da nan kofa take wal muqabil lahu da fuskantar sa shi kuma ya kai 12 mitran ya kai mita kamar 12 wa babuha alartifa'i mitraini ita kuma kofa din za ta kai kamar mita 2 inda aka daga ta min al-ardi daga kasa wato sun yi sama kenan da kofa wa yuhitu biha min al-khariji kasabatu min al-bina'i asfaluha mutawassitun irtifa'uhu 25 mitran wa mutawassitu arduha 30 mitran wa tusamma bisha zarwan wa hiya min asli al-baiti lakin quraishan tarakatha sannan ta bangaren abin da ya shafi wato gini na waje wanda yake kasa da kuma wanda yake tsakiya fadin sa shi kuma zai kai kamar wato mita 25 shi kuma matsakaicin fadin na tsakiya zai kai kamar mita 30 wannan gurin shi ake kira sha zarwan shi ma yana cikin asalin dakin Allah sai dai Qurayshawa saboda wannan bayani da muka yi na cewa kudin da aka nema domin ginin Ka'aba ba su isa ba shi yasa suka tsaya haka malai ce domin neman karin bayani akan yadda wannan gini ya taso da yadda ya kare cin ya duba siratu ibn hisham juz'i na 192 zuwa 197 da kuma tarihu tabari juz'i na 2 299 sannan kuma ya duba sahihul bukhari babu fadl makka wa bunyanuha da kuma wato labarin wannan tahkim din wato sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama alkali wanda yazo a cikin musnad abi daud al-tayalisi da kuma muhadarat tarihi al-umam al-islamiyya wanda khadari take
wa qad kashfa al-jusum 'ala ar-razaya wa ya'lu ad-din min kayd al-wushati wa fiha az-zilwa'ir at-tihad wa lam mushamm min ba'd ash-shatati
as-sirah al-ijmaliyya qabla al-nubuwa yadda rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kasance a dunkule kafin a aiko shi daraja da kima da mutunci da yake da shi tsakanin jama'a da gaskiya da amana wanda suka tabbatar da sifar ya cancanci ya jagoranci duk fadin duniyar nan kuma ya tabbatar mata da adalci da gaskiya kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama qad jama'a fi sha'anihi khayra ma fi tabaqatin nas min mizati manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya tattaro a cikin tasowar sa duk wani alheri da za a ce wani dan adam ya taba shahara da kwaya daya kamar a ce wani ya shahara da amana ya wani a ce ya shahara da gaskiya kamar yadda mu muke dinnan dai a duniya babu wani mutum da zaka ce duk halayensa masu kyau ne duk dabi'o'insa masu kyau ne sai dai ka ce yana da wasu masu kyau waɗanda suka rinjaye marasa kyau ko yana da wasu marasa kyau da suka rinjaye masu kyau amma duk mutum sai ka tarar yana da wani bangare na alheri yana da wani bangare na shari sai da in ya rinjayar da bangaren alherin sai kaji an ce ai wani ya shahara da gaskiya wataƙila gaskiya kadai ake bansa da ita ko ya shahara da mutunci ko ya shahara da tausayi ko ya shahara da kyauta ko da jarumta da karfin hali da zaka bincika kuma sai kaga kuma yana da wata tawaya ta wani bangare wannan da ni da kai da shi da ita duka haka muke babu wani cikakken mutum da za a ce duk kota ina ya cika in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da haka malam yace duk wani abu da zaka yi takama da shi na kai ka zama mutum saboda kai wannan abu to manzon Allah yayi wannan kuma yayi fiye da wannan ya cika 100% ta kowace bangare wa kana tirazan shi ya zama wato wani nau'in halitta ne rafi'an min al-fikr sa'i ya daukaka saboda tunaninsa da yake yi da ta ce wan nazar sadid da kuma duban sa wanda yake shi ma ya dace da abin da ake nufi wana da hafzan wafiran min husn al-fitnati kuma ya samu babban rabo ta bangaren kyakkyawan tunani wa asalatul fikra da kuma ainihin tabbataccen tunani da lissafi وسداد الوسيلة والهدف كما ينا داتتشان أنيا دكما منفاء رأي وسا وكان يستعين بسمته الطويل كما يكن يمتي مكو دا شروع انسا دا كوي چنسا باشي دا سروتو باشي دا حيانيا واتو إلن أولا دا مكي دا شينا كرمتو دا حيانيا دا أبوبو دا بستاتي با على طول التأمل وانا يا باشي دوغن لسابي دا كما لورا وإدمان الفكرة واستكناء الحق da kuma dawwamar da tunani da kuma tabbatuwar gaskiya a cikin zuciyarsa wa qala bi aqlihi al-khisb kuma ya tsinkaya da hankalin nan nasa wanda ke cike da albarka wa fitratihi safiya da tunanin nan nasa tatacce sahaifal hayati ya ga wato shafin rayuwa yadda rayuwa take shafi shafi wata ran ka ga shafin ka ya cika full wata ran kana da rabin shafi wata ran kana da kwatar shafi wata ran ma wani shafin ka bude babu komai a cikin sa wasu onan nasi kuma ya lura da yadda lamarin mutane yake gudana wa ahwalal jama'at kuma ya fahimci halayen jama'a da yadda ya kamata a zauna da su fa afa ma siwa hanin khurafati da aka ya kiyamaci duk wani abin da ba hali na kware bane wanda ya shafi canfa canfa da shirbe da shirbici wana an ha kuma yayi baya baya yayi nisa gabanin da abin da ya sai champi ne da tsafi da kormato da hayaniya da sauran irin waɗannan abubuwan da ake samu a tsakaninmu thumma asharan nasu ala basiratin min amrihi wa amrihim kuma ya cakuɗa da mutane yayi mu'amala da mutane bisa wayewa daga shi ya fahimci me yake yi kuma ya fahimci abin da mutane suke yi wanda idan mutum bai fahimci wannan ba kai baka san kanka ba baka san da wa kake zauna ba sai ka je ka dosano wata halayya da ba san ka da ita ba inda duk ya kamata mutum ya shiga cikin mutane ya kamata a ce shi yayi musu tasiri ya canza su ba su suka yi tasiri wajen canza shi ba wanda yanzu abin da ke faruwa kenan fa ma wajada hasanan sharaka fihi idan yaga ana abin arziki abin kirki sai wanzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tarayya da su kamar da aka ce Qurayshawa sun kacance suna azumin Ashura tun a zamanin jahiliya da aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya zaci sahihul bukhari shi ma yana irin wannan azumi wa illa in ko yaga halin da ake ba mai kyau bane ada ila uzlatihi al-atida sai koma zuwa gani santarsa da ja da bayan sa wanda yake da daddai ne dama a cikin halayensa fa kana la yashrabul khamra wa la ya'kulu ma zubiha ala an-nusbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba dandanawa bai taba shawa bai taba sha'awa ba ma na giya a cikin ransa bai taba cin kuma wani nama da aka yanka shi akan tukubar gumaka ba wanda aka yanka da sunan gumaka wala yahduru lil awsan idan wala ihtifalan duk wani taro da ake na idi ko wani biki da ake yi domin girmama gumaka ko a gindin gumakan ba a taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan guri ba بل كان من أول نشأته نافرا من هذه المعبودات الباطلة من زم الله صلى الله عليه وسلم يا كسنجي تن أفرقن تاسو ورسا ينا ميك أماد ودن دون أبن لأك بوتاو با الله با حتى لم يكن شيء أبغض إليه منها هيا وإيقلي باب ون أبو دا من زم الله يكي أما يكي تر يكي الله ودين شي إلو مؤن ننغو ما كاد أك بوتاو wa hatta kana la yasbiru ala sama'il hadif billati wal uzza har yanzu baya iya hakuri idan yaji wani yayi rantsuwa da lati da uzza sai ya kwabe shi a cikin bari kamar da ibnu hisham ya rawaito da kuma cikin tarihu tabari da tahzibu tarihi dimashq malai yake duk su rawaito wadannan maganganu
wa qad tasfu qulubu idha istufizat wa nafhu an-nar yuqidu min subati ala ablig bani ilman anni wa qad udda al-amil min al-junati
wa la shakka anna al-qadara haqahu bil-hibs tabbas ne cewa ikon Allah da tsarin Allah da kariyar Allah to ta kiwaye manzon Allah ta kowace fuska fa indama tataharraku nawasi'un nafs a lokacin da abubuwan da ke zaburar da mutum a cikin zuciyarsa suke motsawa listilai ba'd muta'id dunya domin tsinkaya akan shashin jin dadin duniya wanda shine abinda kowa yake kokari ya ji domin dan adam an gina shi akan hali guda biyu kuma su ne mutum shine sha'awa da fushi yana da sha'awa wanda sha'awar nan ke sa shi ya ci ya sha ya wanka ya wanki ya aure duk wani abu da zaka yi dan ka ji dadi akan kanka wannan dabi'a ce ta sha'awar ka da Allah ya halice ka akai. Wani zai aiwatar da sha'awar inda Allah yake so, wani kuma ya ketare iyaka domin biyan wannan sha'awar tasa. Amma ba laifi bane mutum ya biya sha'awarsa ta hanyar da ta dace. Da haka kenan sha'awa asalin ta ga dan Adam halitta ce. To sai dai wani yakan takaita sha'awarsa akan abin da shari'a ta amince yayi, wani kuma yakan ketara da sha'awarsa ya saba wa shari'a ta jawo masa halaka. Sannan siffa ta biyu shine fushi. Kowa yana da fushi, kuma fushi abu ne mai kyau. Duk da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mu yin fushi, amma ba ya hana mu yin fushi bane ta kowace fuska. Ya hana mu yin fushi ma'ana zartar da hukunci a cikin fushi da kuma yawan yin sa. Amma fushi an taba Allah, ko kai fushi an taba manzon Allah, ko kai fushi an taba maka mutunci, ko kai fushi idan an cutar da wani, wannan fushin abin yabo ne, abin so ne, kuma shari'a ta aminta da irin wannan fushi kuma yana da kyau. Amma ka dinga fushi ba dalili, ko ka dinga fushi dan bukatar ka ko dan kanka, to wannan fushin ba a yadda da shi ba. Idan mutum ya dauki ya raba fushin sa kashi biyu, in an taba Allah kai fushin, an taba ka kai yabe, to sai Allah kuma ya zama yana tare maka yadda kake yin fushin an taba Allah, to an taba ka sai Allah ya fushi. Amma za a taba ka kai fushi a taba Allah ko manzon Allah ko musulunci ko Qur'ani ko ɗan uwanka musulmi baka nuna damuwa ba, to kai ma an taba ka Allah ba zai nuna damuwa akan ka ba. Dan haka fushin mu ya zama muna yin sa ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na Aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba taba ba shi zabin abubi ba sai ya zabi wanda yafi sauki, mutukar ba sabon Allah bane. Idan ko sabon Allah ne yafi kowa gudun sa, kuma baya yafi shi dan bukatar kansa, sai dai yafi shi idan an taba Allah. To waɗannan sufofi guda biyu sufofi ne na dan adamtaka, sai dai wajen aiwatar da su anan ake samun matsala. Wani ya wuce gona da iri a wajen fushin sa, wani kuma ya wuce gona da iri a wajen sha'awar sa. Da haka yake cewa inda ma yarda bittiba'i ba'd taqalidi ghayr mahmuda, wato a lokacin sai kaga mutun ya yarda da bin wani shashin abinda jama'a suke yi na yau da gobe, kuma abu ne ba mai kyau ba. Tatadakhalul inayatur rabbaniyatu lil haylula bainahu wa bainaha, a lokacin da yayi nufin ko yayi sha'awar shiga wani abu wanda ba abun yabo ba, to nan da sai kaga kariyar Allah ta shiga tsakaninsa da wannan abu. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma hamamtu bi shay'in mimma kana ahlul jahiliyya ya'maluna ghayra marrataini, yace ban taba himmatuwa ba, ban taba niyya ba, ban taba zabura dan na aikata wani abu da mutanen jahiliyya suke aikatawa ba sai so biyu rak a rayuwata. Kullu zalika yaqulullahu baini wa bainaku, shi ma kwaya biyun da nayi haramayi Allah ya raba ni da tsakanin abu. Summa ma hamantu bihi hatta akramani Allahu bi risalatihi, daga nan yace ban sake zabura domin yin wani abu daban wanda ya saba wannan ba, har Allah ya karrama ni ya daukaka ni ya bani manzanci. Qultu laylatan lil gulami, a wani dare nace ma wani yaro allazi yar'amadi alganam, wanda suke kiwon tumaki tare da shi, bi alama kanka muna can saman maka muna kiwo, nace law absartali ganami ina ma zaka tsare min ka duba min awaki na hatta adkhula makkata wa asmura biha, in shiga makka ne hira kama yasmuru shabab, kama yadda sauran matasa suke zaman fira. Fa qala afa adu, yace to zan tsare ma. Fa kharajtu hatta idza kuntu inda awwali dari bi makkata sami'tu azafan, yace sai da na fito nazo daidai farkon gida a makka sai naji ana ta kidan garaya. Fa qultu ma haza, nace menene wannan. Fa qalu ursu fulanin wa bi fulana, wanda ne angwance da wance shine ake ta dukan garaya. Fa jalastu asma'u, sai na tsaya in ji. Fa daraba Allahu ala uzni fa nimtu, sai Allah ta'ala ya rufe wato kunne na, sai kawai bacci ya dauke ni, ba ma jimi ake yi ba. Fa ma aikazani illa harun shamsi, ba abinda ya farkar da ni sai dumin rana. Fa kuntu ila sahibi, na koma wajen aboki na. Fa sa'alani fa akhbartuhu, ya tambaye ni na bashi labari. Summa qultu laylatan ukhra misal dhalika, a dare na gaba ma nace yau ma sai na shiga birni nayi abinda matasa suke yi. Wa dakhaltu bi makkata fa asabani mithlu awwali laylatin thumma ma hamamtu bi su'in, yace daga nan ne kuma sai abin da ya faru gare ni a daren farko na cewa bacci ya dauke ni, bacci komai ba, sai sake faruwa gare ni. Daga nan kam sai na ga ba ni da bukatun ma saurare ko shiga cikin irin wannan shirbici da matasa suke yi. wannan hadisi Imam Tabari ya rawaito shi da wannan sa Imam al-Hakim ya inganta shi da shi da Imam al-Zahabi sai da Malik ibn Kasir ya da'afa shi a cikin al-Bidayah wa Nihayah juz'i na 2 chapter 287
ya alam al-hudaya fi ta'muri wa ma li ya nabiy al-makrumat fidak al-kawn ya 'atir as-sajaya kama lin-nas dunaka min zakati
wa rawi al-Bukhari an Jabir bin Abdullah qala لما بنيت الكعبة لو كتلنا أكا جينا كعبة زحب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة دا منزع الله صلى الله عليه وسلم دا أمنس عباس سنة تكي واندسكي إبو دواز أبايانسو فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم سي عباس يتوى منزع الله صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على ركبتك يكيك من الحجارة كسنيا ما يفنك أكا مويانك دو من يزالي كدقى wato nauyin dutse da kake dorowa akan kafadarka fa kharra ila al-ardi sai ya fada a kasa wa tama hal aynahu ila sama sai idan sai kalli sama thumma afaka daga baya ya farka fa qala izari izari yace ina gyauto na ina gyauto na ina zani na ina zani na ina kwarjalle na fa shudda alaihi izaruhu aka daura masa bayafin sa wa fi ruwatin fa maru yallahu auratun ba'da zalika daga nan ba a sake ganin wani shashin jiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a gaban jama'a ba Imam al-Bukhari ya rawaito wannan kuma sharhi yana na cikin Fathul Bari da kuma Musnad na Imam Ahmad wa kana annabi sallallahu alaihi wasallama yamtazu fi qaumihi bi khilalin azabati manzon Allah ya bambanta a cikin mutanansa sallallahu alaihi wasallama da dabi'o'i masu dadi wanda kowa yake kaunarsa saboda su wa akhlaqin fadila da halaye waɗanda suke masu daraja wa shama'ila karima da al'adu waɗanda suke na karamci fa kana afdala qaumihi muru'atan yafi kowa mutunci a cikin mutanansa wa ahsanahum khuluqan yafi kowa hali mai kyau wa azzahum jiwaran yafi kowa girman makotaka da mutunci wa azamahum hilman yafi kowa juriya wa asdaqahum hadisan yafi kowa gaskiyar magana wa aljanahum arikatan yafi kowa taushin dabi'u wa afahum nafsan yafi kowa kamewa akan kansa wa akramahum khairan yafi su karamci wajen aikin alheri wa abarrahum amalan yafi kowa nagarta a wajen aiki wa afahum ahadan yafi kowa cika alkawari wa amanahum amanatan yafi kowa rukun amana hatta sammahu qaumuhu al-amin har mutanen gari aka taru aka hadu aka ittifaki cewa indai aminci kake nema da amana to ka tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lima jumi'a fihi saboda abinda aka tattaro a cikin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama min al-ahwal as-salihah na halaye na kwarai wal khisal al-maradiyya da kuma al-adu ko dabi'o'i wadanda kowa ya yarda da su wa kana kama qala ummul mu'minin khadijatu kama yadda nana khadija ta siffarta manzo Allah da wasu fofi guda biyar wanda malamai suke cewa duk mai irin wadannan siffofi guda biyar ba zai tabe ba ba zai asara ba makiyinsa ma ba zai ci nasara a kansa ba tace ya hamilul kalla yana daukar nauyin jama'a wa yaksibul ma'duma yana tattalawa marashi shi ya zama mai shi wa yaqrid daifa yana garar baki wa yu'inu ala nawa'ibil haqqi yana kuma taimako akan dukkan wata dabi'a ta gaskiya wa yaksibul ma'dum yana tattalawa marashi shi ya koma mai shi kuma yana tufatar da mutun ya zama mai tufa wannan yana da cikin sahihul bukhari hadisi na 2 daka annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗannan halaye da waɗannan dabi'u da wannan cika da Allah ya bashi khalqan wa khuluqan dama dan adam abu biyu ne halitta biyu ne dan adam khalquhu wa khuluquhu halittarsa da kuma halayyarsa to halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuna kowa kyau haka halittarsa ta fita kowa kyau dan haka Allah ya hada masa kamala da jamala ya fi kowa kyan sifa ya fi kowa kyan hali da wuya kuma ka samu mutun ya hada biyun nan wani yana da kyan sifa ba shi da kyan hali wani yana da kyan hali ba shi da kyan sifa wani ba kyan sifa ba kyan halin wani kuma ga kyan sifa ga kyan hali amma kaiwa kolin karshe a kyan sifa da kaiwa kolin karshe a kyan hali shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bambanta da kowa صلى الله عليه وسلم
أنت قداسة إما استحلت فذاك الموت من قبل الممات ولو جحد البرية منك طولا لكبوا في الجحيم مع العصاة
واسرارو كمرين أكسابا ينزكو مازا مشكا فجان أمس تنبوين دكوكي أيكوا لسكشا فتاري للا يورمان زان الله صلى الله عليه وسلم أتكيم كموانا شرينا تاريهن النبزة ببي nazama fara tambayar dake cewa assalamu alaikum akramukallah maisara yaran na Khadija na haihuwa ne ko ko yaran ne na kasuwanci
maisara yaran na Khadija ne na kasuwanci ba jice ta haife shi ba
tambaya ta biyu kuma yace shi maisara ya rayu har zuwa lokacin da aka aika annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi musulunci
to malamai sun yi sabani gangane ga maisara shin rayuwarsa ta zo har zuwa lokacin da aka bayyana da annabta annab sallallahu alaihi wasallam ko ko tun a zamanin jahiliya ba ƙara jin labarin sa ba wasu sun ce daga nan ba ƙara jin labarin sa ba wasu kuma sun ce ya bayyana daga baya ya shiga addinin musulunci to Allah ta'ala shine mafi
sani
malan sai wani tambayar kuma da take cewa shin malan haka ne akwai matar da ta taba shan bawalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma jinin sa
to lalle ya tabbata daga Hakimatu binti Umayma daga mahaifiyarta tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin bawali a cikin wani akushi sai kuma ya sa shi karkashin gadansa da haka da safa kuma sai ya fita da shi waje sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da safa zai dauki wannan akushi domin ya fita da wannan bawali nasa waje sai ga babu komai a ciki sai ya ce wata mata da ake kiranta Baraka wacce take yi wa Ummu Habiba hidima ta zo da ita daga ƙasar Habasha yace ina bawalin da ke cikin wannan akushi sai ce ai na shanye tace bukatuwa nayi zuwa ga abin sha da daddare ni ko ban san me a ciki ba na dauka na shanye sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce hakika kin yi wa kanki katanga daga shiga wuta ranar alkiyama wannan at-Tabarani ya rawaito shi fil kabir imam al-Baihaqi a cikin sunan haka a cikin majmu'uz zawaid imam at-Tabarani ya rawaito shi haka nan imam Suyuti ya inganta shi a cikin khasa'is da kuma sharhin da yawa a shifa dan gane ga maganar jini kuma arwaito daga Abdullah ibn Zubair ne cewa wani mai yin kaho ya zo wa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa kaho lokacin da ya gama yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama kaho ya tara jinin sai manzo Allah ya ce wa Abdullah ibn Zubair ka tafi da wannan jinin ka je ka juye shi inda wani ba zai kara ganin sa ba yace lokacin da na huce inda Annabi yake hango ni kawai sai na kwankwade wannan jinin na shanye shi da na dawo sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mun ina ka sa wannan jinin sai nace na sanya shi a gurin da ba wanda zai ganshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to watakila ka shan yake nan sai nace masa eh sai ya ce to wace maka ka sha jini sai ya ce wailul laka minan nas walil nas minka yace to boniya tabbata a gare ka daga mutane kai kuma boniya tabbata a gare ka suma daga suma mutanen kuma kai ma daga gare su wani malamai sun yi sharhin hadisin nan dogo wanda shi ya zama da karshe ya zama babban mutum ya samu shugabanci kuma lokacin Hajjaj ibn Yusuf Saqafi a lokacin ne aka kashe shi ya shahada da haka wannan sune dalilai guda biyu da aka samu na wanda ta sha bawalin Annabi sallallahu alaihi wasallama ta samu tsari daga wuta da kuma wanda ya sha jinin sa ya samu daukaka har ya kafa gwamnati mai hidimta a Makka da Madina
تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل سقع وهديك مشرق في كل ذات
هلا وانا تنبارك ما تشاء تكي يوشيني أكا تبتروا من زن الله صلى الله عليه وسلم عن نبتا
تو حديثي أتبتر دقا ميسرة تيوا ميسرة الفجر الله يكارا مصير دا يتي نتي يا رسول الله متى كنت نبيا تنيوشي كزم النبي قال وآدم بين الروح والجسد yace tun annabi adam yana tsakanin gangar jiki da rai tun ba a gama hada halitta annabi adam ba na samu annabta wannan yana nan a cikin imamu ahmad da imamu hakim da imamu bukhari a cikin at-tarikhul kabir ya rawaito shi da sanadi ingantacce haka nan imamu hakim da imamu zahabi sun inganta shi kuma ya zo a cikin tahqiqin tahzibul khasa'is wani wanda ya tahqiqi littafin shi ma ya inganta wannan hadisi sana akwai hadisin Abu Hurairata Allah ya kara masa yadda wanda Imam Tirmidhi ya rawaito shi mai lamba ta 3177 shi ma da sanadi ingantacce akan sharadin Muslim cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ko sahabbai sun ce ya rasulullahi yaushe ka samu annabta sai ce tun annabi adam yana tsakanin rai da gangan ciki tun ba a gama hada shi ba haka hadisin irbaru bin siyariya yace hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace hakika ni na kasance bawan Allah ne kuma ni da cikamakin annabawa tun annabi adam yana nan kaye a cikin wato tabansa tun ba a gama hada shi daga tabansa ba wannan shi ma hadisi ne wanda imamu ahmad ya rawaito da sanadi ingantacce haka wannan shine abin da aka samu na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya rubuta ya tabbatar da annabtarsa tun wancan lokaci aka tabbatar masa shi annabi ne sallallahu alaihi wasallam haka kenan abin da ya faru a cikin kogon Hira yi masa wahayi ne domin a tabbatar masa da wancan abin da aka rubuta tun wancan lokaci
وإن مس العدو ومسيس الرحم رفعتم بيننا صوت النعات
masurado da haka muka zo ga karshen wannan shiri na tarihin annabi zababbe na wannan lokacin inda aka saurare mu tare da Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya kai mu zamu dora daga inda malam ya tsaya a wannan shirin a madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan radio da ke kawo muku shirin da kuma Alhaji Kabir Sani Kwangila ya kasai wanda shike daukar nauyin kawo muku shi wanda kuma muke addu'ar Allah ya saka masa da alkhairan sa annin sum amin sannan a madadin abokan aikin da suke bada gudunmuwa domin samun nasarar shirin Habib Ja'far Madobi ke sallama da ku assalamu alaikum wa rahmatullah
anta qadasatun imma tuhillat fadaka almaut min qabl almamat walau jahada albariyat minka qawlan lakubbu fil jahim ma'a al'usat wa 'irduka 'irduna wa ru'aka fina bimanzilati ash-shahadati was-salati rufi'ta manazilan wa shurihta sadran wa dinuka ظاهر رغم العدات وذكرك يا رسول الله جاد تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل صقع وهديك مشرق في كل ذات وما لجلال عدل من طريق بغير هداك يا علم الهدات وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجل المعجزات ولم تنطق عن الأهواء يوما وروح القدس منك على صلات بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحي ولم يقرأ بلوح أو دوات حكيم جامل يسرى شفيق فلالت منه أفئدة القساة رسول الله قد أسبلت دمعي ونزى القلب من لجج البغاة فهذه أمة الإسلام ضجت وقد تجبى المنى بالنائبات هوان السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناة وقد تشفى الجسوم على الرزايا ويعلو الدين من كيد الوشاة وفيها الزل وائر اتحاد ولم الشبل من بعد الشتات وقد تصحو القلوب إذا استفزت ونفح النار يوقظ من سبات ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات ترقصون على أسانا وتستحلون ميل الغانيات وإن مس العدو ومسيس قرح رفعتم بيننا صوت النعات وإن عبست لكم ميزا خدعتم خنوع الموفقين